sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 16 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Yakubu da kanin labarai.
To Baballe, sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a jiya Litinin, tare da kashe akalla fararen hula guda uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. Amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a Taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar Washington ta bai daya, inda ta bukaci kada China ta wuce gona da iri wurin maida martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya. Kana wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa miliyoyin mutane a Afghanistan na kan haɗarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke ƙaratowa, kana tallafin ayyukan jin kai na yin ƙasa.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya wata babbar kotun tarayya Abuja ta yankewa Hamisu Bala, wanda aka fi sani da waje mai ɗaurin shekaru 7 a gidan gyaran hali.
Na bar mu Allah, yau an yi joki mai kai na matsayin hannun jinin hankob da polisa suka samu nagu, kuma dole ne gudu saboda ba san polisa ba ne. To amma ina gode ma Allah da yau ya zama ni ma ɗan ta'adda ba ne da shirin da ake.
Bayan nan kuma za ku ji cewa umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba jam'iyyar APC ta dawo wa 'yan takara da suka ajiye takararsu don zaben shugabannin jam'iyyar ta hanyar sulhu kuɗaɗensu na sayen fom bai tabbata ba fiye da watanni 4 kenan. Kama kowace ranar Talata yau ma, muna tafa da shirin Tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakwa take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a jiya Litinin, tare da kashe akalla fararen hula guda uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. An samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu 13 da suka jikata a yankin gabashin Donetsk, wurin da aka gwabza kazamin fada na tsawon makonni, yayin da dakarun Moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar Lahadin da ta gabata, tare da kai hari akan gine-gine da dama. An kuma jikata wasu mutane 7 a Kharkiv, birni na biyu mafi girma a ƙasar, inda Russia ta kuma yi ruwan bama-bamai akan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota. Ba za a iya tabbatar da wannan ikirarin ba, amma ma'aikatar tsaron Russia ta ce ta kai hari kan wani sansanin soja a Kharkiv, wanda ta kashe akalla mutane 100 tare da raunata wasu 50 a cikin sojojin haya daga ƙasashen Poland da Jamus. A halin da ake ce kuma rundunar sojojin Ukraine ta ce ta lalata wuraren adana kayayyaki na Russia fiye da 10 da aka adana harsashe da kayayyakin soja a makon da ya gabata. Amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a Taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar Washington ta bai daya, inda ta bukaci kada China ta wuce gona da iri wurin maida martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya da 'yan majalisar suke yi, ko kuma kar ta yi ganganci ta juya ma'anar wannan ziyara zuwa zirin Taiwan. A jiya Litinin, rundunar sojojin kasar China ta ce ta kara yin atisayi a kusa da tsibirin Penghu na kasar Taiwan, yayin da tawagar wakilan majalisar dokokin Amurkan ke ganawa da shugabar kasar Taiwan Chai Ing-wen da 'yan majalisar dokokin kasar a Yuan. Tawagar majalisar dokokin Amurka na baya-bayan nan dai, da ke ziyara a kasar ta demokuraɗiyya mai cin gashin kanta, ta samu jagorancin Senator Edward Markey, wanda ke zama shugaban kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin kasashen waje na gabashin Asiya da Pacific, da kuma kwamitin kula da harkokin tsaron yanar gizo na ƙasa da ƙasa. Hakan dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai a Taiwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa miliyoyin mutane a Afghanistan ne ke kan haɗarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke ƙaratowa, kana tallafin ayyukan jin kai na ƙarewa. Za a iya kwatanta wannan batu da mummunan bala'i, inji mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma mai shirya ayyukan jin kai a Afghanistan, Ramiz Alakbarov, yana faɗa wa manema labarai ta hoton bidiyo daga Kabul. Ya ce mutane miliyan 19 ba su samu abinci a kasar, kana miliyan 6,600 a cikin su sun kai munzalin bukatar gaggawa, mataki daya daga fadawa annobar yunwa. Talauci na karuwa, inda mutane miliyan 35 a cikin al'umman kasar miliyan 40 suna fama da talauci, yayin da farashin abinci ya karu da kashi 30 cikin 100. Alakbarov ya ce tabarbarewar al'amura a kasar na ƙara tabbatar da yadda baki ɗayan tattalin arzikin kasar ke ƙara su kurkucewa.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Wata babbar kotun tarayya Abuja ta yanke wa Hamisu Bala, wanda aka fi sani da Wadume, ɗaurin shekaru 7 a gidan gyaran hali ba tare da zaɓin tara ba. Daga Taraba ga rahoton da wakilin Salisu Garbala da ya aiko mana.
Mai shari'a Binta Anyako ce ta da ke babban kotun tarayyar Najeriya ta yankewa Hamisu Bala, wanda aka fi sani da Wadume, hukuncin shekara 7 a gidan gyara halinka. Biyo bayan da aka kwashe sama da shekaru 3 ana wannan shari'ar. Hamisu Bala ana tuhumarsa ne da manya-manyan laifuka guda 13, ciki sun hada da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Lamarin da ya janyo aka kwashe sama da shekaru 3 ana sauraron shari'ar da ke babban kotun tarayya Abuja, karkashin mai shari'a Binta Anyako. Daga bisani kuwa kotun ta daure Mustapha Bala akan laifuka guda 2 kacal. Mai shari'a dai tace laifuka guda 11 kuwa bata samu kwakwaran hujja da kuma shaida mai karfi wadda za ta yi hukunci a kai ba, yasa ta yanke hukunci akan turmi-turmi da ta samu hujjoji a kansa. Kammala wannan hukuncin ke da wuya, nayi nasarar tattaunawa da Hamisu Bala, wadda aka fi sani da Wadi, wadda ya mana bayani kamar haka.
Gana barandan kotu, kuma yau shine ranar da aka yi jojimi akan case na. Ina gidan police amma an yi karyance na guda police, duka na ji wannan. Sa'annan yau jojimi masu faɗan ƙarya da gaskiya kaina ba su iya zuwa kotu su zo su duba ƙarya da gaskiya ba. Kai dai ga kunan ɗan jarida, kun gani babu irin ƙaryan da ba faɗa ba. A ce ni a tantara dani ne dan kidnapping ne, na yi kidnapping na karɓar miliyan 100 da wani taɓa kama, wani taɓa zuwa kotu ya ce da laifin da dinshi, ana taɓa aikata mishi mummunan abu, wanda har rana mai kamanta yau babu wannan. To amma ni na bar ma Allah, yau an yi jojimi a kaina a matsayin an yanke min an kofi da police ya suka samu na gudu, kuma dole ne in gudu saboda ban san police ba ne. To amma ina gode ma Allah, tunda da yau ya zama ni ba ɗan ta'adda ba ne da shirin da ake yi. Wannan shine abin da zan iya faɗa. Yau an ɗaure ni shekara 7, ina gode ma Allah. Amma ba akan ni dan kidnapping ba, akan ni dan ta'adda ba. To na bar mutum da Allah duk wanda ya ci ni dan ta'adda.
To ko menene ma masana hangen shari'a za su ce akan wannan batu? Duba da cewa Hamisu Bala Wandumi an tume shi ne da laifuka guda 13, daga bisani kuwa aka yanke masa hukunci akan guda 2 kacal. Lamarin da ya janyo zai shafe shekaru 7 a gidan gyara halinka. Barista Idris Abdullahi Jalo, lauya ne mai zaman kansa a jihar Taraba, wanda ya ce dama lalle haka na iya faruwa, akan iya tuman mutum da laifukan da suka haura hakan, daga bisani kuwa amma wanke shi gaba daya saboda rashin samun kwakwarar hujja.
Tuhuma daban yake da tabbatar da tuhuma. Duk yadda ake tuhuman mutum da laifi, na daya asalin mulki ya tabbatar da cewa tamkar da yi wannan laifin ba sai idan an kawo shaida bisa tsarin kotu an tabbatar kafa dauke shi mai laifi. So za a iya kawo tuhuma misali daban-daban akan mutum 10, 11, 20, 50, amma sai ka zo ka tarar wato saboda rashin shaida wataƙila ka ga duk an sallame shi a kai. To babu mamaki ba ne kamar yadda ya faru da wannan shirin da aka yi, an tuhume shi da laifuka daban-daban amma daga ƙarshe aka same shi da laifi guda 2.
Mai shari'a Binta Anyako ta yanke wannan hukuncin ne a ranar 22 ga watan Yulin da ya gabata. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Salisu Garbala da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labarin duniya kashi na 2.
Tsohon magajin garin birnin New York Rudy Giuliani, wanda ke zama lauyan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, da ya yi kokarin taimakawa Trump wurin juya sakamakon zaɓen shekarar 2020, an faɗa masa a jiya Litinin cewa shi ne ake aunawa a binciken magudin zaɓe a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Lauya Roberto Castello ya faɗa wa kafafen yada labaran Amurka cewa lauyoyin gwamnati a Atlanta a babban birnin jihar sun sanar da lauyoyin Giuliani cewa ana gudanar da bincike akan rawan da ya taka na yunkurin murdashin kai da Trump yayi a jihar da dan karamin rata karon farko da dan takarar shugaban kasa na Republican ke shaka shi a jihar tun a shekarar 1992 An shirya Giuliani zai gurfana gobe Laraba a gaban wani babban rukunin masu shari'a na musamman da ke binciken makonni na kokarin da Giuliani da Trump da wasu mutane suka yi a ƙarshen shekarar 2020 da kuma kwanakin farko na shekarar 2021 na kokarin juye kuri'u 11,779 da Joe Biden na Democrat ya rinjaye Trump da su a jihar Georgia inda mutane miliyan 5 suka kada kuri'a. A wani lokaci a ranar 2 ga watan Janairu shekarar 2021 Trump ya roki babban jami'in zabe na jihar Brad Raffensperger a wani faifayin wayar tarho da ya samar masa kuri'un da yake bukata domin ya samu nasara akan Biden a Georgia. A ƙarshe an saki wata yar jarida da aka kama ta a babban birnin kasar Sudan ta Kudu a farkon wannan wata yayin da take daukar labarai a zanga-zangar kalubalantar tsadar abinci. An kama Dink Magot, yar jarida mai zaman kanta da ke yi wa muryar Amurka aiki ne a ranar 7 ga watan Agusta a kasuwar Kunyo-Kunyo tare da wasu masu zanga-zanga guda 6 saboda yin aiki ba tare da takardar shaida ba. A makon da ya gabata ofishin jakadancin Amurka ya bukaci sakin Magot cikin gaggawa, kana ya ce yan jarida na da ƴancin gudanar da ayyukansu ba tare da yi musu katsalandan ko kuma cutar da su ba. A cewar lauyan Magot Seven Wani ya ce an saki Magot ne a jiya Litinin akan beli yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan batun ta. Sakin yar jaridan ya matukan faranta wa iyalan ta rai.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba wa jami'ar APC ta dawo wa 'yan takarar da suka ajiye takararsu don zaben shugabannin jam'iyyar ta hanyar sulhu kuɗaɗensu na sayan fom bai tabbata ba fiye da watanni 4 kenan yanzu. A bayyana take cewa jam'iyyar APC ta tara biliyoyin naira kama daga kuɗaɗen sayan fom ɗin takarar shugabancin jam'iyyar zuwa na mukamman takarar zaben shekarar 2023 mai zuwa. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahotanta.
Jam'iyyar APC dai ta sayar da fom ɗin takarar neman shugabancinta kan naira miliyan 20 inda a gabanin tafiya zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci a janye wa Sanata Abdullahi Adamu inda ya samu shugabancin ta hanyar daidaitawa ko shin me ƴan takarar da suka biya miliyoyin naira ke cewa ne kan wannan umarnin dawo musu da kuɗin su. Mafi ƙarancin shekaru daga ƴan takarar Muhammad Sa'idu Isu ya ce shiru suke ji wai mallan ya ci shiruwa.
Tunda shugaban ƙasa ya ba da urumi cewa duk wanda ya sauka ma ɗan takarar da aka yadda da shi na consensus a maida mai kudin da ya sayi form kuma ga yana wata hudu kuma ba wanda ya tuntube mu a National Working Committee ko jam'iyya gabaki daya cewa ga yana yanda za a biya mu. To muna dai taurara tunda alƙawari ne kuma inda so ne cewa za a tsaya da mutum kafin a sayi form ai da ba mu sayi form ba amma tunda mun sayi form kuma an yi alƙawari to alƙawari aka dauka kuma dole a cika tunda harkan jam'iyya ce kuma harkan siyasa ce.
A martanin jam'iyyar ta bakin dan committee gudanarwar ta da Alukumu ya ce a yanzu haka an kafa kwamitin da ke aikin duba waɗanda suka cancanta da samun kuɗin.
Jam'iyya ta yi kwamiti ana tantance su waye ne suka sauka, su waye ne suke da haƙƙin a biya su wannan kuɗin tunda mutane nan ba mutum ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ba ne, jama'a ne da yawa. Amma jam'iyya ta naɗa kwamiti kuma ana nan kwamiti suna aiki a kai insha Allah za a biya kowa duk wanda ya dace a biya shi za a biya shi.
Faruwar wannan wannan lamari dai ya sa tuntubar ƴan adawa ko su ma sun shiga irin wannan yanayi na sulhuntawa da neman dawo da kuɗi. Yusuf Ginyadi, mai taimakawa shugaban jam'iyyar PDP Inyochiya Ayu kan labaru, ya ce tsarin su ya sha bamban da na jam'iyyar APC kuma umarnin shugaba Buhari bai shafe su ba.
Umarnin shugaban kasa Buhari ga jam'iyyar APC bai shafo mu domin mu ba APC ban jam'iyyar PDP jam'iyya ce da ke shugabanci da tsari da dokoki da kuma manufa daban da irin ta APC. Tun kafin a yi zabe na shugaban jam'iyyar PDP na kasa, muna da tsarin da aka bi na sai da form da dokokin da aka kafa, kuma babu inda aka ce in baka ci nasarar kujerar da kake takara ba za a mai maka da kuɗin ka. Amma dai akwai inda aka ce za a rage wa mata da matasa, wannan domin ƙara musu ƙarfin gwiwa akan shigowa a tafi da su a cikin jam'iyya saboda demokradiya ta inganta.
Duk da jam'iyyu a wannan karan sun caji kuɗi na sayan form a dukkan matakai, amma na APC shi ya fi tsada a tarihi, musamman na takarar shugaban ƙasa da ya kai naira miliyan 100 ko saya ko bari. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a voahausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Duk ta zaki ne ka kuma waradi. Ina san da arzaki. Ki an mana kwarkwaro da ka dauko, shi za kai mai ta.
Na fara Ali Adalin Sarki
ne. Shin mai martaba ba?
Eh, a ni ai ban san sarki na ne.
Adalin Sarki ne. Ko sarki a tinda hawo mulki, ya kace a dauko guda ɗaya ba. Ba tsara. Irin samun ta arzaki da ko wuya.
Yanzu kai ni na zama sarki na maradi. In tattare ɗan sarki in ce Allah shi ne musu albarka da su da uwa. Ina ai akwa. Kenta ma a hidda.
Juma'a barkan ku da wannan lokaci, barkan mu da saduwar mu da ku a kashi na biyu na muhawara da muke sauraro game da jinkirin nadin sabon sarkin Katsinan Maradi a jamhuriyar Niger, wanda Mansur Sani wakilin mu da ke can Maradin ya shirya tsakanin Basiru Hamisu Dan Badau, mai wakiltar gidan sarauta na Shima daga Sarki Ali Zaki wanda Allah ya warasuwa fiye da shekara ɗaya da ta gabata, da kuma Muhammad Lawal Dan Kusu Dan Kulozo wanda ke wakiltar ƴaƴan sarkin masarautar Katsina.
Mu dawo bisa kan wannan magana da ta Azu Ali. Aka zo Belko ya tashi burhaha ya tattara mu meri.
Belko
gwamna ne ku? Eh, gwamna ne ta Hawaii. Ya kira mu yace wane ne za ku ba da rukun kwariya? Muka ce wanda za mu ba da rukun kwariya ya buci galadima tunda su ne magadan zauren kan ayi. Kan ayi sarki
galadima wanda yake a yanzu?
Wanda yake a yanzu. Muka ba da sunan shi aka ce aka. Kuma sai da muka tattara duka mutane muka dan cikin gidan nan cikin haraba ta tsohon fadi na sarki nan, muka tattara duka ƴan sarki kowa ya zo. Muka ce to kan mu tona mu kan masiri ku dan Allah dan Annabi ku hada mu inda a legada. Saboda baya da kyau
ba ka ce
ba girma bane, ba mutunci bane, ba darajar mu bane. Mutum a ce namu ne, mu ce ba namu bane. Saboda Allah ka san abun bai ba. Ka san abun bai ba ko? To mutane da yawa suka hito suka ce a gaskiya Alibu da yawa akwai su hayi muka gansu, kuma suka dawo tare da Alin suka ce Alibu ya gada ba gajiran su gajiran su can tsohon gari. Ce to muka yi takarda muka aika matakarda na ta dawo sai Barko tattara mu meri tsakani na da Allah ƴan sarki suna nan duk suka tashi suka kai suka gaida Ali. Ni ban sai na gaida shi ba, ni na san
kawai kana adawa.
Eh, ni da ba adawa ke ba, sannan ni na san ba ɗan sarki bane.
Ina zuwa haka nan. Bari mu dawo ɗan ɗan Badau. Kuna da wani abu da za ku cewa game da abin da Baya Maradi Lawli ya faɗa?
Abin da za a yi cewa ni Basiru Dan Badau na gari sarauta na gareta kan ɗan mahaɗi. Ɗan mahaɗi shi a yi malam na ganga. Malam na ganga ya yi ɗan Kande, Abdulrahman Ɗan Kande. Abdulrahman Ɗan Kande ya yi malam Hamus. Malam Hamus ya yi Bashiru. To dalili kenan shiga cikin abu. Shi kuma Ali Zaki ɗan sarki ne. Maryama an ba sa'a ba, Maryama aka bashi. Maryama an kaɗa shi ko ba an ba bawan sarki, ba a wa dogari, ba a ma ɗan mace.
Mene ne ake ni da Maryama?
Maryama sarauta ta ɗan sarki. Malema shine wakilin yan sarki. Shi sarki bu zai mai wani sarauta. An ba dan sarki bane ba, ta zaba wani abu. Kuma shi zaba suna, to gurgudan Allah, da uban shi zaba suna zaba shi. Ali Zaki. To ai da kada zaba sunan sarki, kan wani tabbata. To shi da wannan abu zama da Ali Zaki yana sai Maremawa. Da kan wannan farko, duk dan sarki ne sakaran maradi. Ya san Ali Zaki. Da an an kwarwa da kadako, shi za kai mata.
Kuma ka ce garin su an adawa ya tsone masa ido haske mishi haka.
A shi wannan ai ta hasada a abu da wannan fil Allah annabi Muhammad shi wannan abu tunda kuma Allah ya riga kawo abu in ya riga abu to dan sai hakuri shi a sa'a ce shi sarki wanda kakannin mu da su aka je hosu Allah ya sauke sarki kai shi ba tan bari gare su ba shi wannan abu da aka zo isili Allah ya azza isili sarauta kari isili kauta kauta farko ana tahiya shi da dan duku aminu shi abu a uto shi ne sai ba aminu shi kuma shi ne mai gidan shi dan duku dan kullodo to don tsakanin su sai Allah tsakanin su to wannan abu yake aka tahiya ana tahiya ana tahiya inda ana dibin sarauta an dawo hadi ta dan duku ne to Allah bai shi sarki ba kuma zo dan zama ki tahiya wanda Allah ya sarki shi zai yi dan sarki Allah sa hawa wanda hawa Allah shi ke yi ana jin ta tahiya ga sarki wasu mutan takare wani a takara ba shi ya mutu to Allah shi ke yin abu ne da wanda ya nada sarki sai ya yi in kuma Allah ne ka ba ba kaiwa
ni za ku iya cewa game da maganar da daya maradi da wani dan kusu ke cewa wai tsawon shekaru 16 da ba ta ga komai ba a yanda ake mulki
to adalin sarki da Ali zaki ni yanki ba ta kafa dan isa tun da sarki Ali adalin sarki ne ko sarki a tunda ya hawo mulki bai kashe aure ko guda ɗaya ba ba tara sarki ne adalin sarki irin tashi yanzu ga aure a rikin ja kamar talakawa da Allah kawo sarki na turki ne irin Ali zaki irin samun sa Ali zaki da kowa ya gare ta mariwa Ali zaki ina cikin takara amma mun san mun shiga da dini kina mun ba an siyasa mun ba ku bane ba Allah ke yi mun san Allah da lugu abin da ke yin wurin
ni za ku cewa game da yanda suke tara da irin suke ganin ka wani siyasa ce ta kawo shi saki
a siyasa siyasa hanya ta rabon sai sarauta Allah ke yin sarki yanzu ai siyasa aka sanya Muhammad Muhammad Usman yana tare bazan na tare muka ce bazan Muhammad Usman Allah ka ba zan ne shugaban kasa shi kuma shi Allah ya kaddara haka ko muka ce ga wanda ke so in ba Allah yake ba ai ba zawa shi ne to wannan abu shi Allah shike sarki da wanda yake shi ne sarki to insha Allah sai yayi a da ba shi aiki wani abu shi a da ana yin sa amma ya gajera baka a da ba ta dan wani duk ka gidan nan guda dauke shi
baka a da ba ki shi
a wannan baka a da ba shi wani abu tun abin da yanzu ya riga ya wuce a cikin wannan magana kuma shi yanzu dan sarki Ali ya aka tambaya shi na dan sarki dan sarki Ali suke mu jiko ki da ki mu dan jiko ki ma ne amma dan sarki Ali ya shike sarki yo idan Ali Zaki suke mare ma Ali Zaki dan shi ne yo ga dan shi dan baskore to yo komi aka kashe shi dan baskore ba dan baskore
an sarkin Ali Zaki akwai mai takara
da kuma mai takara dan baskore shi ne kisan Ahmed shi ba dan shi
shine
babban to muna zama muna kan abin Allah ne shi ne sarki wani ke sarki Allah shi kada wanda ke rubai shi Allah shi ke wada mulki ga wanda yake so
haka ne masu sauraron mu kada dai amanta ana kasancewa ne da shirin tsaka mai waya daga nan sashen Hausa na gidan radio muryar Amurka wanda yake tahiya a ko'ina a faɗin duniya tare da fatan dukkanin inda kuke al'ummar da ke sauraron mu a faɗin duniya ana ci gaba da kasancewa tare da wannan shiri muna tsaka da tattaunawa game da masarautar maradi wacce ta kwashe kusan shekara guda ba a zabi sabon sarki ba bayan rasuwar wato sarkin garin shine margayi mai martaba marimawa sultan Alhaji Ali Zaki ba ta rubata lokaci ba za mu ci gaba daga inda muka tsaya biya maradi lawali dan kusu kaji furucin da biya maradi dan ba da yayi kana da wani tsokaci game da maganganun da yayi
ina da kwarai ma nake da na farin da ya ce a misalin ki Ali adalin sarki
ba ka ce mai martaba ba
ni ai ban san da shi ban dauki Ali sarki na ne
mai martaba
ka bari
sarkin gari ne
eh ko sarkin gari ne sarki ne na al'umma ni ba ni ba
ma shiga tarihi
yo baka san ba akwai inda ake rubuta kuma wani abu bisa tarihi
amma dai an rubuta Allah ya tsara
a ko an yi akwai era sai ana rubuta ana cewa ba a gada ba kuda
ai waki cewa
mutan takardu ai dikiri ne takarda tana nan dalili shi da yake cewa Ali ya gada kuma adali ne ya musu adalci tunda har ya ba su matsayi sun rike ko ba illa ba in sarki wa'anda ka kansu su ne shi ne ganye hidda wanda ma uwayensa suka yi hidda su
ya hidda su daga ni
daga matsayin wanda suka ci dan sun ce a Ali bai gada ba
cikin adalcin Ali zaki in ba
to a ya
da shi ne dan kashiran cewa duka ɗan adawa tana da ku ku tahu ayi tsari tare kuka tsaya a a
duk wanda ke yi ai mun mushi wata magana dan ku ɗan jarida ba ko waye mu bane balantana haka san wani abu kai lokacin dan kudan sarauniya har kiran mu yayi ya bace mu muka je sarauniya su ba mu trojo report aka kiya muka kawo bakin mu muka kyale yanzu kai ni nayi zama sarki na maradi in tattare ɗan sarki in ce Allah shi ne musu albarka da su da uwansu da makwabtansu da wani kusancin su ai nayi hauka kanta ma a hidda ni
to ga shi kuma malamai to nan zamu diga aya sai rana wace mu kawo muku kashi na uku inda zamu ji shin yaushe za a saran a nada sabon sarkin katsin maradi din nan sannan kuma akwai hannun gwamnatin tarayya ta Niger din baki daya cikin rikicin sarautar nan ta maradi me ya tasirin siyasa dake cikin wannan lamari din Allah da zamu ji wannan rana wace in mun kawo muku shi uku na wannan muhawara din zai amma da su bakin namu Bashiru Hamisu dan Badau da kuma Muhammadu Lawali dan Kusu dan Kulozo tare da musamman kuma shi wakilin namu Mansur Sani da ya shirya mana wannan muhawara ne Ali Mustafa Sakwata a Washington huta lafiya
to a gaida Ali Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to baban da a takeice Sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin Russia suka yi a jiya Litinin tare da kashe akalla fararen hula guda uku na Ukraine da kuma jikata wasu 20. An samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu 13 da suka jikata a yankin gabashin Donetsk. Wurin da aka gwamza kazamin fada na tsawon makonni yayin da dakarun Moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar Lahadin da ta gabata tare da kai hari akan gine-gine da dama. An kuma jikata wasu mutane bakwai a Kharkiv birni na biyu mafi girma a kasar inda Russia ta kuma yi ruwan bama-bamai akan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota. A ƙarshe Amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a Taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar Washington ta bai daya inda ta buƙaci kada China ta wuce gona da iri wurin mai da martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya da 'yan majalisar suke yi ko kuma kar ta yi ganganci ta juya ma'anar wannan ziyara zuwa zirin Taiwan. A jiya Litinin rundunar sojojin kasar China ta ce ta ƙara yin atisayi a kusa da tsibirin Penghu na kasar Taiwan yayin da tawagar wakilan majalisar dokokin Amurka ke ganawa da shugabar kasar Taiwan Chai Ing-wen da 'yan majalisar dokokin kasar a Yuan. Wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya Litinin cewa miliyoyin mutane a Afghanistan ne ke kan hadarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke karatowa kana tallafin ayyukan jin kai na karewa. Za a iya kwatanta wannan batu da mummunan bala'i, inji mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma mai shirya ayyukan jin kai a Afghanistan Ramiz Alakbarov yana faɗa wa manema labarai ta hoton bidiyo daga Kabul. Ya ce mutane miliyan 19 ba su samu abinci a kasar, kana miliyan 6,600 a cikin su sun kai munzalin bukatar gaggawa mataki daya daga fadawa annobar yunwa. Talauci na karuwa inda mutane miliyan 35 a cikin al'umman kasar miliyan 40 suna fama da talauci yayin da farashin abinci ya karu da kashi 30%. Alakbarov ya ce tabarbarewar al'amura a kasar na kara tabbatar da yadda baki ɗan tattalin arzikin kasar ke kara su kurku.
Thomas Sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Idan Allah ya sannan muna tafa da rahoto kan karin kudin wutar lantarki da kuma ruwan famfo da hukumomin kasar Ghana suka yi. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.